بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan majalisi na 14 a cikin majalis din mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara mana wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi. Yau 14 ga watan ramadan hijira ta 1442 wadda ta yi daidai da 26 ga watan hudu shekara ta 2021 ta miladiya. Yau insha Allah za mu tashi suratu shu'ara ita za mu fara bi idnillah, amma kamar yadda muka saba za mu amsa tambayoyin da ƴan uwa kuka turo. Tambaya ta farko wannan yace assalamu alaikum malam dan Allah, muna so a yi wa masu yin karatu lokacin kana tafsiri nasiha don suna raba mana hankali ko su dinga yi a zuciya ko kuma su koma waje. Allah ya saka da alkhairi. Wato ban gane wani karatu suke nufi ba, wato bi suna bin
babun ba karatunsu suke na tilawa.
Karatunsu suke yi na tilawa. To wanda suke karatun gaskiya wanda suke karatun tilawa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nasiha ga masu daga cikin adab na zaman masallaci, shine kada ka dauka ka karatu yanda zaka rikitar zaka jirkita ma na kusa da kai karatun sa ko addu'ar sa ko sallar sa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yaji waɗansu sahabbai suna bayyana karatu, yace arbi'u ala anfusikum, ku sassauta ma kawu kanku. Fa innakum la tad'una asamma wala ga'iba, domin wanda kuke kira ba kurma bane ba kuma wanda yake baya nan bane da sai kun dauka murya. Dan haka daga cikin ladubban zama a masallaci a sassauta murya wajen karatu, duk da yake musamman kuma in ya zamanto cewar akwai karatu wanda yake yawa-yawan waɗanda suka zo sun maida hankali akan neman wato akan neman fa'idar sa, shine kamar karatun majalisi. Hakika ba wai majalisi ne kawai yake da haƙƙin masallaci ba, kowa ma mai yin ibada yana da haƙƙin masallaci, sai dai kuma duba da yawan waɗanda suka zo domin karatun majalisi, to wanda yake karatu yake ɗaukaka murya da zai sanya ba za su zuciyarsu ba za ta mai da hankali wajen jin karatun da ake yi na majalisi ba, wannan zai zamanto ya shiga cikin haƙƙinsu. Saboda haka bayan cewar ka'idar zaman masallaci shine a sassauta murya don ba a ɗaukaka karatu ba yanda za a rikita ma masu sauraro ko masu yin tasu ibadar nasu karatun, to akwai kuma haƙƙin waɗanda suka zo domin sauraron karatun majalisi da ake yi, wanda shi ma Allah maɗaukakin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama sha'aninsa a hadisin Abi Hurairah radiyallahu anhu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ila akhir alhadith. Mutane ba su taba haduwa a daki daga cikin dakin Allah ba suna karanta littafin Allah suna koyan sa a tsakaninsu suna darasin sa, face rahma ta sauko a gare su kuma mala'iku sun lullube su kuma Allah ya ambace su a cikin waɗanda suke tare da shi. Saboda haka akwai wannan haƙin sai a kula. Sannan wannan yace zan karbi loan na Axmes amma kuɗi suke bayarwa har da interest, sai yace idan na samu zan iya zuwa wajen manager na bankin na roƙe shi kuɗin da aka bani ya tura wa waɗanda zan siya kayan wajen su duka, sai ya kasance ni kaya ne kawai za su zo hannuna, ina ta jira a fara non interest loan har yanzu shiru. To non interest din sun ce suna nan suna shiri za su fara da na COVID-19 TCF kenan, target credit facility, sannan kuma za su zo su yi na Axmes din. Saboda haka ka dan kara hakuri insha Allah, Allah zai kawo mafita. Na'am. Na'am. Kuma a ce za a turo maka kuɗi, wato wai sai wai NGO ne sai su ba da sunan mutum sai aiwo masa waya, sai to in ya ba da sunan ka sai ai maka waya sai su ce me to sai a rinka yin hattara saboda abubuwa na cuta da rashin gaskiya da cin amana da zamba sun yi yawa a zamanin nan, sai a rinka hattara. Shi ne na gane na network marketing, wanda za a tattara mutane. Mutane ne suke nau'i ne na kasuwanci na zamani da suka zo da shi, wanda kuma mun sha bayyana matsayin fahimtar mu ta shari'a a kansa, na kan cewa wannan abu ne wanda ya kunshi caca bai halatta ba. Irin wannan abun wanda za ka je a yi maka rijista, ka biya kuɗi, a baka kaya, sannan a baka damar ka rinka kawo mutane, har kuma ka rinka harhaɗa su don a zo a rinka yi musu bita na yadda su ma za su ci gaba da aikin. Wato duk sai a wayi gari an shigar da kayan ciniki ta wannan hanyar zuwa ga mutane masu ɗumbin yawa. To yawanci waɗansu waɗanda suke da mugun nufi ta haka suke ƙoƙarin su yi, daga sun ga sun samu mutane masu yawa, sun yi odar kayan masu yawa, sai a neme su a rasa. Sannan wannan ya ce Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana, don Allah menene ma'anar sunan Humaira, don ina so na sanya wa ƴata. Humaira ma'ana wato yarinya jawur, mai fari, wanda yake fari yake karkata ya zuwa ga jaja. Yarinya wato mai fari jawur shi ne. Ana danganta shi cewa lakabi ne na Nana Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata, kuma ya shahara da haka. Amma gaskiya hadisin Humaira din bai inganta ba. Duk hadisin da ya zo na ya Humaira, kamar yadda dai a Maimunar Rumuni bai faɗa, yana ɗaya daga cikin hadisan da suke ba su da asali. Na'am. Amma ma'anar ai babu laifi, sai a ma'anar ingantacciya ce, dan mutum ya sanya ma ƴarsa wannan sunan babu laifi. Amma wajen suna koyaushe a rinka karda, don sunaye da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sunayen da Allah ya fi so, kamar Abdullahi da Abdurrahman, sai kuma sunan bayin Allah kamar annabawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wuli dalilil al-lailata gulam fa sammaytuhu bismi abi ibrahim, ajiya da daddare an haifa min yaro da sai na sanya masa suna da sunan kakana Ibrahim. Kage sanya masa, to saboda suna yakan yi tasiri akan mutum, akwai Hazm Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazm, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ibn Huzn ya canza masa sunan nasa, yace anta Sahal, yace a shi ba zai canza sunan da mahaifansa suka samu masa ba. To wannan kuma yayi tasiri akan su. Sa'id ibn al-Musayyib yace har yanzu wannan kuncin yana dubu, saboda da su canza sunan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza masa, domin al-Huzn kunci kenan. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yana canza wa mutane suna, kamar yanda ya canza ma Safina suna daga Abs, wato bacin bata fuska, bata fuska, daura fuska, kaga shi ma suna ne mara kyau. Sai ya canza masa suna Safina, Safina maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka in za a sanya ma yaro suna, a zaɓin suna kyakkyawa wanda yake zai albarka sunan da sifar sunan da tasirinsa zai bi mutum. Kar a je a rinka in an ji suna ya yi daɗi ko ba shi da wata ma'ana, watakila sunan wani titi ne ma a Misra, sai a sanya ma yaro suna. A'a, Abbas ai sifa ne na jini. Abs daga Abasa, Abasa Obusan ba shi da alaka da Abbas kai kana cewa Abbas ma istikakin sa daga Abs din ne a shi dai daga cikin sunayen jini ne na'am 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 sunayen mata ga sunan sunayen mata sahabbai sunayen fayayyun mata Maryam Sara ta annabi Ibrahim ga sunan Hajar ga sunan ummahatul mu'minin Khadija Aisha Hafsa Zainab Ummu Salama Ruqayya Hafsa na fada na'am to sai akwai wannan akwai tambayoyi guda biyu da aka turo mun ta email wannan yana tambaya dan Allah menene ingancin hadisin da Imam Tirmidhi ya ruwaito game da addu'ar shiga kasuwa hadisin Umar ibn al-Khattab tambayar kamalin nura wannan hadisi malamai sun saba masa ba uku akan sa akwai wanda suka ce munkar ne ma'ana mai tsananin rauni ne kamar yadda aka ruwaito daga Ali ibn al-Madini da kuma al-Imam al-Bukhari akwai kuma wanda suka ce hadisi ne mai rauni kamar yadda ake dangantawa zuwa ga Imam Tirmidhi da kuma al-Imam al-Auqaili wanda da yawa haka suka danganta ingancin hadisi haka suka danganta hadisin zuwa gare shi saboda jahalar ɗaya daga cikin ruwatu ɗin Amr bin Dinar Maula Az-Zabarqan ba a san shi ba sai da wannan hadisin to kuma wannan ɗaya daga cikin alamun a ce hadisi munkar ne sannan mazhaba ta uku kuma suka ce hadisi ne hasan kamar yadda Al-Mundhiri ya faɗa a cikin At-Targhib wa At-Tarhib kuma shine ra'ayin Sheikh Nasiruddin Al-Albani saboda hadisi ne wanda suke ganin tafarrudin da aka yi bai kai ya zamanto na nakara ba daga cikin abinda waɗansu suke faɗa na nakarar hadisin kamar yadda aka ruwaito kamar yadda ya zo a fatuwoyin Sheikh bin Baz shine cewa hadisi ne wanda yake faɗan wato lada mai yawa akan aiki kankani kuma wani ya ɗaya daga cikin alamomin hadisai da suke ba da suke hadisan da aka kirkiro ma duk da ba a ce hadisi ne kirkira wato mawdu'i ba amma dai an ce hadisi ne munkar ma'ana ya ba shi da ya saba asalin da aka sani na addini to amma a gaskiya akwai tsokaci akan wannan ba lalle ba dan ba za a ce zikiri a cikin kasuwa aiki ne kankani ba saboda kasuwa al'adar ta gafala da rafkanuwa dan haka wanda zai tuna Allah ya zikiri a lokacin haƙiƙa tamkar wanda yake a cikin gafalallu ne ya tuna da Allah to ba za a ce yayi aiki dan kankani ba an ba shi lada mai yawa kamar yadda ya zo a hadisin cewa za a ba shi alf alf hasana wato kyakkyawan aiki sau miliyan ɗaya sau dubu ala ayi halin hadisi ne wanda yake ya zo a kan fada'ilul a'mal wanda kamar yadda aka rubuta daga Imam Ahmad idan hadisi ya zo a kan fada'ilul a'mal ayyuka na neman falala to ana sassautawa idan hadisi ya zo a kan halal da haram wato hukunce hukunce sai a tsananta saboda haka wani ya daga cikin wannan babi a cikin fada'ilul a'mal ne mutum ya yi shi tun da lokaci ne shi zikiri ana yin sa a kowane hali kuma musamman a cikin halin rafkanwa a cikin halin gafala la'alla wannan yana ɗaya daga cikin shawahid ɗin da waɗansu suka yi na ƙarfafa wannan hadisi na falalar wanda yake tuna Allah jalla wa'ala a cikin gafalallu yayin da mutum yake cikin gafalallu ya zamanto shi ya mai da hankali a cikin ambaton Allah to wannan yana daga cikin abubuwa da ake so a yi a lokacin da na ruwe lokacin da na ambaci hadisin na ce babu biyadikal khair to na koma cikin Tirmidhi na gani akwai biyadikal khair na yi wahami saboda haka haka addu'a take akwai biyadikal khair gaba da akwai biyadikal khair la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit biyadihi wa huwa hayyun la yamut بيده الخير وهو على كل شيء قدير نعم امين تو سيمو كافون مو فارا كافون اجا منا سورر زامو تاشي سوره الشعراء wannan sura haka aka kirata ash-shu'ara mawaka surar mawaka an kirata ash-shu'ara saboda ita ce aka ambaci ash-shu'ara mawaka a cikin ta aka ce wa shu'ara yattabi'uhumul ghawun to an ambace ta da suratul shu'ara ba dan shu'ara suna da wani matsayi na musamman ba an ambace ta ne da suratul shu'ara dan a nuna cewar surar ta bambance tsakanin annabci da waka, ta bambance tsakanin annabawa da mawaka, cewa babu wani abu na mawaka da ya kama da sha'anin annabci. Shine fa'idar wannan sura. To dan haka kuma abinda ta kunsa shine wato tabbatar da mu'jizar Alkur'ani, cewa Alkur'ani gagar koyo ne, ba wanda ya isa ya kwafe shi ko ya kwaikwaye shi ko ya zo da tamkarsa. Don haka surar ta bude ma da wannan kalubale din, da wannan takara, da wannan kalubale da taima waɗanda suke inkarin Alkur'ani. Sannan ta kunshi haƙurƙurtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rarrashinsa kan abin da yake fuskanta na bijirewar waɗanda yake kira zuwa ga addini, ga barin tauhidi, wanda yake kiransu da shi da Alkur'ani. Kuma an ba shi haƙuri ta hanyar tunatar da shi ƙissoshin annabawa, annabi Musa, annabi Ibrahim, annabi Nuh, annabi Hud, annabi Salih, annabi Lut, annabi Shu'aib. Kowannensu kuma idan aka kawo ƙissarsa, za a kawo ƙissar da tunatarwa da cewar a cikin labarinsa akwai aya, inna fi dhalika la aya wama kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Akai ta maimaita wannan domin a nuna kan cewa kowace ƙissa a matsayin aya take mustaqilliya, wadda take ta isa ta zamanto aya mai gamsarwa akan gaskiyar Alkur'ani da kuma kan gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda a cikin wannan kuma ya kunshi wato ban tsoro da narko ga waɗanda suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suke kin ba da gaskiya da shi, da cewar sunnar Allah ta riga ta gabata akan cewar wanda duk suka ƙaryata annabawansa to ga inda ƙarshen su yake. Don haka aka faɗi ƙarshen waɗanda suka ƙaryata waɗannan annabawa daki-daki da tafsili, a rarrabe ko waɗanne da bayyana ƙarshen su, kuma in an bayyana ƙarshen nasu a ce a cikin wannan akwai aya, akwai wato alama akan cewar duk wanda suka ƙaryata annabawa haka ƙarshen su yake kasancewa, don haka su ma da suke ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam haka ƙarshen su zai kasance. To kaga wannan isa matuƙa ne wajen haƙurƙurtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da tabbatar da shi akan cewar shi ma yana kan tafarkin da Allah madaukakin sarki ya riga ya tsara ma annabawa a gabaninsa, na cewa ƙarshen aƙiba gare su yake, kuma taɓewa da halaka ga wanda suka ƙaryata su ne. Sannan kuma a tsakankani akwai bayanin wato dalilan tauhidi da gaskata Allah jalla wa'ala, sannan kuma surar ta ƙare da bayyana girman Alkur'ani da kasancewarsa gagar koyo, da kuma yanda wato gaskiyarsa duk wanda aka ba su littafi gabaninsa suke shaida akan gaskiyar Alkur'ani, sannan da kuma nuna cewa Alkur'ani daban yake da waka, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma daban yake da waka, domin mawaka in ma maƙaryaci ne a cikin waƙarsa, wanda zaka ga wawaye su ne suke binsa, ko kuma mai gaskiya ne a cikin waƙar tasa. To in ko mai gaskiya ne a cikin waƙar tasa, to zai zamanto yana kira ne zuwa ga shari'a, yana kira ne zuwa ga daidai. To dan a nuna cewar mawaka din ba dole suka ake musu kudin gora ba, akwai na kirki irin waɗanda suka zo suna ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar su Hassan ibn Thabit. To wannan shine a jumlace abubuwan da surar ta kunsa. Ayoyinta 226 a kidayar makar qurra'u na Madina da Makka da na Basra, wato Nafi al-Madani da Ibn Kathir al-Makki da kuma Abu Amr al-Basri. A mushaf din kuma a wajen qurra'u na Sham da na Kufa, wato Ibn Amir al-Shami da Hamza da Kisa'i da Asim al-Kufiyun, su dukkaninsu a gidayar ayoyin 227. Sabanin a cikin ayoyi ne waɗanda suke ƴan uwa da suka yi tahqiqin kifayatu du'afa sun bayyana wuraren da sabanin yake wajen falsafa ta'lamun a cikin kissar annabi Musa da kuma a cikin kissar annabi Ibrahim, aina ma kuntum ta'budun, da kuma wama tanazzalat bihi shayatin wama yanbaghi lahum wama yastati'un. Anan wajen aka samu sabani har aka samu bambanci wajen kidaya. Wadansu ba sa wadansu suna daukan wadansu suna daukan falsafa ta'lamun a cikin aya, wadansu kuma suna daukan ta aya mustaqilla. Saboda haka kaga nan yasa lissafin aka samu bambanci. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tasin. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka baqi'un nafsaka an la yakunu mu'min. جعل نزل عليهم من السماء آية فولت أعناقهم لها قابلين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين مكر كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فينا من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
الله يجي طاسين ميم حكى الله الله نيم في سني دم عن روت أن حرفة حرفة نيوت أن دسيك الله يجي بود سوروري دسو دومين ينون تشور القرآن غاغر كويوني domin an yi shi daga harufa kamar waɗannan amma babu wanda ya isa ya hada su ma harufan nasa ya kawo alqur'ani kamar sa. Shi yasa idan aka ambaci waɗannan harufar sai a biyar da kuma wato tabbatar da gaskiyar alqur'ani da matsayin sa. Waɗansu kuma suna cewa waɗannan harufa a matsayin rantsuwa ne Allah yake yi, rantsuwa ne Allah yake yi, sai dai mutum idan mutum in ya tashi rantsuwa zai rantse ne da cewa ba da harufan ba da Qur'ani, saboda in a cikin in su ne tasin mim Qur'ani ne tunda aya ce ta Al-Qur'ani, to aya ku ta Al-Qur'ani za a iya rantsewa da ita saboda zancen Allah ne. Allah ne kadai ya san ma'anar waɗannan ayoyi. Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik. Allah ne mafi sanin da abin da yake nufi da wannan, kuma wannan yana ɗaya daga cikin sirri da Allah maɗaukakin sarki ya bar makansa sani, wanda dukkan yadda ka so kai ɗan adam iliminka iyakantacce ne, ba yadda za a yi ka san komai. To kuma ka san wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake tabbatar ma da mutum matsayinsa na bawa, ka san iyakarka. Yayin da ka ce sai ka san komai, to ka wuce iyakanka, ka zamanto kasurgumin jahili wahalalle. Amma ka tsaya akan cewa akwai abin da baka sani ba, shi kansa mabudi ne na ilimi. In kasancewa kana da iyaka, ka san za ka iya cewa la adri, ban sani ba, to wannan mabudi ne na ilimi. Shi yasa Imamu Malik rahmatullahi alaih idan yana zaune ana masa tambaya, kusan tambayoyin da yake cewa la adri, ban sani ba, sun fi wanda yake bayarwa ansa. Wani mutum ya zo daga Iraq da tambayoyi masu yawan gaske. Abinda Malik ya amsa a ciki, an ce tambayoyin an ce wajen 40 ne, abinda Malik ya amsa guda 4 ne kawai, sauran dai yana cewa bai sani ba. Yace na totin daga Iraq ana ta maganar ka, nazo na tambaye ka tambayoyi duk kace baka sani ba, sai guda 4 kawai, ya zance da mutanen Iraq. Yace ka koma ka gaya musu ka tambayi Malik, Malik bai sani ba. Saboda haka ba wani abu bane a ce baka sani, wannan ainihin sifar ka kenan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah shine yake sani, ku ba ku sani. to shi kansa ka yadda da wannan mataki ne na ilimi. A qura'u suna da fuska uku wajen karanta wannan, kamar yadda muka ji a qira'at da an ramma mana ita ce qira'ar hafs da jumhur, ta sin mim a hade tare da idghamin nun a cikin mim, tare da idghamin nun a cikin sin, nun din sin, sin mim tare da gunna, haka jumhur suka karanta ta. Sai qira'ar hamza ta sin mim shi ma nafas daya ba tare da idghamin ba, da idharin nun din ta sin mim. Sai kuma ta Abu Ja'far cikin qurra'ul ashara shi kuma ya bambance ta sin mim tare da sakt da shiru a kowanne, amma da numfashi daya ba da numfashi daban-daban ba. To duk haka qurra'u suka karanta ta. Allah ne kadai ya san abin da yake nufi da wannan. Sai kuma Allah yake tilka ayatul kitabil mubin, waɗancan ya kai wanda ake maka a magana da alqur'ani, ita ce kaf din wanda malam kabari yake fasa yake cewa wancanan ka kai wanda ake magana da kai. To ayoyin can kai wanda ake gaya maka su ne ayoyin littafi bayyananne, wato mai jin alqur'ani waɗancan ayoyin da ake karanta maka kake jin su, ya kai mai jin alqur'ani, to ayoyin littafi ne bayyananne. Bayyananne ma'ana wato mu'ujizarsa a bayyane take, a bayyane yake cewa daga Allah yake, a bayyane yake cewa ya fi ƙarfin mutum ya kawo tamkarsa, a bayyane yake cewa saukarwa ne daga Allah. Shi ne daga abana bi ma'ana bana, ay al-mubin al-bayyin al-zahir, wato bayyananne. Ko kuma daga da al-mubin bi ma'ana wato al-mudhir, mai bayyana gaskiya daga ƙarya, littafi ne mai bayyana gaskiya daga ƙarya. Wannan yana ɗaya daga cikin sunayen al-Qur'ani, al-kitabul mubin. Imam Suyuti a cikin Itqan ya kawo sunayen al-Qur'ani 55, wannan shine farkon suna da ya faɗe shi, al-kitabul mubin. Daga suna na farko na alqur'ani alkitabul mubin, an ce masa alkitab saboda ya tattara surori da ayoyi, ya tattara hujjoji, ya tattara kissoshi, ya tattara hukunce-hukunce, ya tattara labarurruka. To shi yasa aka ce masa alkitab, saboda tattarawar da yi. Kuma an kira shi wannan suna na alkitab domin a nuna cewar waɗanda aka ba su, waɗanda su da ummiyai ne, huwallazi ba'atha fil ummiyina, al-ummiyai ne ba sa sanin karatu, ana cika musu baki ahlul kitab, suna cewa su ne ahlul kitab, laysa lana fil ummiyina sabilu, wanda suke ummiyai ko ba mu da wani tafarkin ummaminci, dukiyarsu babu komai, ana ganin su wulakantattu. To yanzu su ma sun shiga sahun masana, an ba su littafi, shi yasa aka kira alqur'ani din alkitab, amma aka ƙara masa da sifar al-mubin, cewa bayyanannen hujj, mai bayyanannen ijazinsa, kuma mai bayyana gaskiya daga ƙarya. Domin in kana neman bayanin gaskiya daga ƙarya sai a cikin alqur'ani. La'allaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'mini, kamar zaka halaka kanka saboda basu kasance mu'minai ba. Wato wannan an kawo la'alla ta taraji ta nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kan cewar wato ana talab ne, wato ka bar baƙin ciki a kan cewa ba su yi imani ba, ka bar ɓata rai, domin kamar ɓacin ran da kake yi, kamar ɓacin ran wanda zai iya fushi da ɓacin rai zai sa shi har ya halaka, ya rasa ransa a kan me, a kan ba su yi imani ba. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin matsananciyar damuwa akan rashin gaskatawar waɗanda yake kiransu zuwa ga Allah. Wato bacin ransa shine yana ganin la'alla bai isar yanda ya kamata ya isar ba, bai yi bayani yanda ya kamata ya yi bayani ba, yana ganin cewar laifin daga wajensa ne, kuma yana ƙauna, yana fata aya ta zo wadda za ta sa su imani don suna yi masa takara suna cewa in da gaske ne ka zo mana da aya mana daga sama falyati na bi ayatin kama ursilal awwalu ka zo mana da aya kamar yanda na farko aka saukan musu da aya to wannan yana sanya shi cikin wato bakin ciki yana sanya shi cikin damuwa to Allah ya ce masa ka daina damuwa damuwar da za ta iya kai ka zuwa ga halakar da kanka wanda yake nuna kan cewa wato damuwa da bacin rai zai iya kai mutun ya zuwa ga wato ya salwantar da wato ya salwantar da rayuwarsa to Allah madaukakin sarki ya hana manzansa sallallahu alaihi wasallam amma da siga wacce ke ta laddafawa ta tausasawa aka zo da sigar taraji la'allaka bafi'un nafsaka kamar dai kai saboda damuwa zaka halaka kanka dan ba su imani ba to sai Allah ya ce inna sha nunazzil alaihim minas sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in in muka ga dama sai mu saukan musu da aya daga sama sai wuyayun su zamanto masu kankan da kai ga wannan aya wato masu kankan da kai wajen gaskata wannan aya wato Allah yana da iko in ya ga dama yayi haka wato in Allah ya ce inna sha yazo da dhamirul azama in muka so inji Allah yana girmama kansa abin namu ne idan muka nufa muka so sai mu saukan musu da aya daga sama wato aya wadda za ta zo daga an kebance ta cewa daga sama saboda kowa zai ganta domin abin da ya zo daga sama kowa ganin sa yake yanzu rana kowa ba ganin ta yake ba haka wata to in aya ta sauka daga sama kowa zai gani ba za a bashi labari ba kamar yanda ake ganin kamar yanda za a ga wato wata ya fito hakan Allah ya so sai ya saukar da aya daga sama wanda za ta sanya zuka wuyayun su wato su kankantar da kai ga wannan ayar ma'ana su rusuna suna masu ba da gaskiya an kebance wuyayu da ambato saboda wuya shine yake rukufawa wajen sallamawa wajen nuna cewa ya miƙa wuya to khadi'in kankan da kai kinaya ne akan miƙa wuya da sallamawa wato Allah ya ce in yaso sai ya saukar da aya da za su miƙa wuya gare ta amma mashi'ar Allah ba ta rata da wannan ba saboda abinda Allah madaukakin sarki ya saukar a cikin alkur'ani yafi isa matuƙa na wannan aya saboda ita aya wadda za a saukar da ita mutane su gani aya ce wadda take karewa da waɗanda suka gani sauran mutane sai dai a ba su labari amma ayar da Allah ya saukar ta alkur'ani har Allah ya naka ƙasa tana nan a matsayin aya kuma kowa zai ga ayar ya ga abin da ke cikinta na alama akan gaskiyar manzo sallallahu alaihi wasallam sabanin aya irin ta mu'jizozin da za su zo masu keta al'ada to Allah ya ce in yaso zai yi haka to amma Allah bai yi ba to yaya bani Isra'il su kuma akai musu yaya bani Isra'il akai musu aka daukaka girgije a burbushin su خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الله يجي مكا واتو الله يأوكو دوسي تندق أثلنسا أكي سمدشي ينا بربشنسو كمزي فاتو كنسو سكا فاتو سنما سجدة أما سجدة باتك بات إيبا gefe ɗaya yana sujada gefe ɗaya yana kallo zai faɗo ɗin ko ba zai faɗo ɗin ba to su bani Isra'il an yi musu wannan to me bambancin da ya sa su kuma kafirai ba a yi musu ba amma aka yi ma bani Isra'il sun riga sun gaskata da Allah sun ga ayoyi saboda haka su muminai ne wannan ayar da ta zo musu ne domin ta ba su tsoro domin ban tsoro ba wai don ta sa su yi imani ba tunda dama can su masu imani ne to su ko waɗannan kafirai da suke neman waɗannan ayoyi ba wai don su ba da gaskiya bane shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi aw awwal marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun yayin da suka ce wa qasamu billahi jahada aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha suka rantse da Allah cewa in aya ta zo musu za su ba da gaskiya to wanda yake cewa shi ga irin abin da za a yi masa dan ya bada gaskiya to ba bai bada gaskiyar bane ko ta zo Allah zai juye tunaninsa ba zai yarda ba to shi yasa Allah bai aiko da ayar haka ba sai Allah ta'ala yace in ya so da zai sanya musu wannan wanda a cikin wannan akwai ban hakuri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa karka damu ai ka san wannan nufin Allah ne cewa in Allah ya tsara mai iko ne shi jalla wa ala akan yazo da aya daga sama wanda za ta sa kowa da kowa yayi imani وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنها معرضين كما باب وني أنبتو واتو وحي ديكي يمسو وأزي ديكي زوا مسو دقى الله الرحمن محدث سابو إلا كانوا عنه معرضين فاتشي سنكسنشي ما سبجريواني قبرنسا واتو أبن دي زوا مسو نذكري نا أنبتو دقى الله نوحي يا إسي زم آية بس يسنهم آية كزوا مسو دقى سمبا to duk wata aya da ta zo musu sabuwa daga wajen Allah Ar-Rahman nan an ce wa ma yatihim min dhikrin min Ar-Rahman babu wani abu da zai zo musu na ambato daga Ar-Rahman sai aka kira su daga Ubangiji Ar-Rahman da nuna cewa wannan zikirin da ya zo musu yana daga cikin rahamar Allah wato rahama ce Allah ya musu da ya saukan musu da sabon zikiri da sabon wahayi daga wanda Al-Qur'ani abinda ake nufi ishara ne ga alqur'ani an ce masa sabo saboda saukarsa ya zo ne da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato face sun kasance masu bujirewa gare shi saboda haka basu ga rahamar Allah ba a cikin aike basu ga rahamar Allah a cikin cewar wannan zikirin ya zo ne daga wajen ubangiji ar-rahman kuma da yake wannan ya kunshi ban hakuri ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka dangana ambaton ya zuwa ga ar-rahman kuma ya atihi min dhikrin min ar-rahmani daga Allah ar-rahman amma kaga a can suratul anbiya sai Allah madaukakin sarki yace ibtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya atihi min dhikrin min rabbihim ma ya atihi min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun sai aka ce wani ambato bai zo musu ba daga ubangijinsu da yake can an fuskanci kafirai ne da wannan magana da ane musu narko nan kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ake hakurkurtarwa shi yasa aka danganta ambaton ya zuwa ga Allah ar-rahman makami ne na jin kan Allah Allah ya ce faqad kadzabu to hakika sun karyata ai wato sun isa matuka wajen karyatawar da karyata wahayi har wannan ya kai musu ya zuwa ga suna yin izgili da shi Allah ya ce faqad kadzabu to hakika fa sun karyata fa sayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un to da sannu labarurukan wato akibar abinda suka kasance suna yin izgili da shi suka kasance suna yin ba'a suna izgili da shi zai zo musu shine yayin da azaba za ta shafe su yayin da azaba za ta same su tun a nan duniya kamar yakin badar ko kuma a lahira wato duk da wahayin da ya zo musu wanda ya kunshi rahama duk da haka wato basu izna ba basu imani ba sun karyata to yayin to wannan kamar shaida ce Allah yake tsayarwa faqad kadzabu hakika fa sun karyata fa sayatihim anba'u ma kanu bihi yastajib duk wanda ko ya karyata to sai ya jira ya ji akibar abin da ya kasance yana karyatawa karyatawar da suke hatta kai su zuwa ga yin izgili wanda yake nuna izgili wata martaba ce wata wato a wata wani matsayi ne mummuna sama da matsayin karyatawa akwai wanda zai karyata ba zai imani ba amma akwai wanda kuma bayan ya karyata din sai kuma ya maida abin izgili to wanda yake daraja ce wanda yake mummunan matsayi ne wanda yafi karyatawa kawai a matsayi Allah ya kiyashe mu shi istihza'i wato ba'a shine ainihin nuna rashin girmamawa wanda yake da Allah da manzansa da ayoyin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam bas cancanci wannan ba Allah girmansa ya kai a ce mutum ba zai taba suranta ya ce zai masa izgili ba kai ka duba halitta kawai idan ka sa in ka sunkuya kana cewa subhana rabbiyal azim kana halarto da Allah kai kai tunanin kawai abinda ke cikin duniyan nan abinda ke faruwa a wajen masallacin nan da kake fada duk fa Allah ya sani sannan ka fita daga unguwar ku daga garin ku ka fita daga duniyar ka tafi duniyar da suke kewaye da rana ka duba mars da tafiyar da akai da me da ake da irin gaibin da ke ciki wanda mutane sun shaida ba su san ma menene zai zo musu ba na bayanin me aka gani a masu dinna duka wannan fa cikin ilimin Allah yake a cikin halittar Allah yake abinda dukke cikin samman nan a cikin ilimin Allah yake to Allah ku bai dace kai masa isgili ba haka zalika ayoyin Allah abinda yake daga Allah haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yake masa ladabi yake girmama shi to bai dace ai masa izgili ba to sannan sai Allah ta'ala ya ce awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim to shin basu duba bane ya zuwa ga kasa wato ya zuwa ga kasa abinda ake nufi wannan duniyar basu duba ne ya zuwa ga duniya ba kam ambatna fiha min kulli zawjin karim nawa ne muka fitar na tsuro a cikin ta na dukkan wato tsuro abun shuka wanda yake kyakkyawa mai daraja wato wannan bai isa aya ba abinda Allah yake fitarwa na wato tsire-tsire iri-iri wanda ɗaya daga cikin abinda ɗan adam yake takama da shi yake nunawa akan kyan ɗabi'a shine ya dauki hotunan irin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya halitta na fulawoyi ne na abinci ne na kayan ƙanshi ne na kayan ba gashi nan dai nau'i daban-daban na abinci kaga abin da yake irin bushoyin da ke waje da ake tsananin ruwa irin rainforest irin Amazon din Brazil da irin bushoyin da ke cikin irin Rone irin can kasar ku Malaysia din nan Borneo irin waɗannan bushoyin da zaka gani da kuma na hamada da irin wanda suke fitowa mu kuma da wanda suke fitowa a cikin Sahel kamar irin wajen mu kowanne irin kensa daban ne to wannan bai isa ya zamanto aya ba amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa anbatna bihi hada'iqa dhata bahjatin ma kana lakum an tumbitu shajaraha a ilahum ma allah yanzu wanda ya halicci sama da kasa ya saukar muku da ruwa ya saukar da ruwa a gare ku ya fitar da wannan ruwan da lambuna ma'abuta ado kyawawa bahaja masu kyau ma kana lakum an tumbitu shajaraha baya gare ku ba ku baya cikin ikon ku ku fitar da tsira da bushoyin baya cikin ikon ku a ce ku ne za ku fitar da tsira yau har yanzu ba a samu wanda ya forest ba ballanta kai lambu din nan mutum bai isa yi ba sai dai ka shuka ka jira Allah ya saukar da ruwan sannan Allah ya fitar da shi inda yake so a ilahum ma allah akwai abun bauta ba tare da Allah balhum qaumun ya'dilu to nan ma sai Allah ya ce to awa suna tambayar aya ta zo musu awalam yarau ilal ardi kam anbatna fiha min kulli zawjin karim in basu duba ne ya zuwa ga duniya ba su ga irin abin da muka fitar na dukkan sinfi azawj ma'ana sinfi wato daki daki na ababan halitta wanda ya hada wato nau'i daban-daban nau'in abinci nau'in fure nau'in masu kanshi nau'in abincin dabbobi nau'in dukkan wani nau'i na tsuro da yake fitowa daban-daban kowannen sa kuma kari ne wato kyakkyawa babu abinda zaka gani naka ce wannan abin da yayi haka da yafi haka kyau to sai Allah ya ce inna fi dhalika la aya a cikin wannan akwai wallahi akwai aya shine lam din ta rantsuwa ce wato akwai aya akan cikar kudura Allah da daukakar sa da kuma rahamar sa cikar kudurar sa cewa yayi da daukakar sa cewa shine kadai yake da iko yayi wannan ma kana lakum an tumbitu shajara ba ku isa ku yi wannan ba kuma ya nuna rahamar sa rahamar sa saboda a ciki za ku ga wani abin amfani shi yasa koyaushe idan kana karanta biology in ka zo karanta botany sai kowane abu in kai karatun sa sai ka zo ka faɗi economic importance ɗinsa sai ka faɗi menene fa'idojinsa menene fa'idojin wake menene fa'idojin kogi menene fa'idojin sunflower menene fa'idojin nau'o'i na kai hatta doya ɗinnan mai wari menene sai an faɗa maka me fa'idojinta saboda science ya nuna maka cewa babu wani abu da ke cikin halitta face yana da fa'idoji to wannan ita ce rahamar Allah nufin ihsaninsa don ya kyautata mana ne shi yasa ya sanya wa'annan fa'ida to wannan a cikin wannan akwai aya to kuma in baka ga wannan ayar ba wace ayar kake so ka gani sai aya ta sauko maka daga sama ita ma idan ta zo da ita ma idan ta zo kamar yanda baka ga aya anan ba wanda basu ga ayar ba kamar yanda basu gani anan ba haka ba za su gani a wancan ba wama kana aktharuhum mu'minin amma mafiya yawan su ba sa imani ba masu yin imani bane ai ma'ana ba masu gaskata wannan ayar akan cewa tana nuni ya zuwa ga Allah bane ko kuma ba masu shiga cikin addini bane su zaman to mu'minai da kai ya rasulullah dan haka ayoyi tare da bayyanar su ba za ta amfane su ba za su amfane su ba saboda dama can su ba masu yin imanin bane a cikin ilimin Allah wato sun tabbata a haka saboda me saboda abinda ake bukata na mutun yayi imani na kaskantar da kai da zurfin tunani wannan abun Allah ya dauke shi daga gare su daga zarar aya ta zo suna mubadara ne zuwa ga ƙaryatawa duk wanda yake gaggautawa wajen ƙaryatawa to wanda yake shine halin mafiya yawan mutane wama aktharu an-nasi walau harasta bi mu'mini mafiya yawan mutane koda kai kwadayin su imani ba masu imani bane saboda Allah madaukakin sarki haka ya tsara al'amarin sa walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da ubangijinka ya so da duk waɗanda suke bayan ƙasa sun yi imani Allah yana da ikon yi haka amma Allah madaukakin sarki ya kyale mutane da kowa irin abin da ke cikin zuciyarsa wanda Allah madaukakin sarki yake so da alheri sai ya sanya masa haske da zai rufe wannan wato shaydancin da tasirin shaydan a tare da shi sai kaga ya kankan da kai yayi imani wa inna rabbaka lahuwa al-azizur rahim kuma lallai ubangijinka wallahi shine al-aziz mabuwayi ar-rahim mai jin kai wato mabuwayi akan cewar abinda yaso ya zama aya shine zai zama aya ba wanda zai tirsasa Allah ya ce ya kawo aya iri ta kaza kuma shine mai rinjaye akan al'amarin sa wanda daga cikin wannan zai yi dauki fansa zai yi azaba ga kafirai ba wanda ya isa ya hana shi ar-rahim kuma mai jin kai ne wato yanda tare da ƙaryatawar tasu amma Allah madaukakin sarki ya kyale su kuma ya ci gaba da saukan musu da ayoyi na alqur'ani domin a samu wato waɗanda suke da rabo su karkato su yi imani kuma mai rahama ne ga mu'minai yanda Allah madaukakin sarki yake ya ci gaba da saukan musu ayoyi yake kuma fadakar da su akan su fahimci ayoyi din domin dukkan abin da ke cikin ƙasa a cikin dukkan kallon da mutum zai yi akwai aya sai dai mafiya yawan mutane marafkana ne duk kallo da mutum zai yi idan Allah madaukakin sarki ya sanya masa rabo to sai ya ga aya to sai dai mafiya yawan mutane marafkana ne saboda an nutse a cikin shahawat a cikin abubuwa na shahawace jin dadi tunanin mutum abinda zai ci abinda zai saka abinda zai hau irin yadda zai bada labarin waɗannan abubuwa shine tunaninsa amma irin waɗannan ayoyin waɗanda suke sun kewaye da mutum koyaushe to wannan sai wanda Allah madaukakin sarki ya ji kansa to wannan ita ce Allah ya ta maimaitawa a cikin wannan surar domin ya nuna cewar ayoyin Allah ba sai sun zo ta inda kafirai suke cewa a nuna musu aya ba na'am
wa inna da'awtuka musa anfi qawman zalim qawman fir'aun ala yattaqun wa rabbi inni akhafu an yukazzibun wa yadhiqu sadri ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يحزنون
الله جل وعلا يقول وإذ نادى ربك موسى كأنبتا يا رسول الله واتو كأنبتا كمتاننك إذ نادى ربك موسى يا إن أبنججنك يا كرا موسى Musa ibn Imran annabin Allah ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusul wato Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ambata yayin da ubangijinka ya kira Musa to ga irin kissoshi waɗanda suka kunshi aya wanda mutanen wanda annab sallallahu alaihi wasallam da mutanansa ba su da wannan bayani kafin zuwan alqur'ani Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma mutanansa. To kuma da uslubi na kissar alqur'ani ba irin yadda ake bada labarin tatsuniya ba, kai ba ma yadda ake bada labari kamar yadda yake a cikin at-taura da lijila ba, shi yanda labarukan alqur'ani suke cike suke da wa'azi. To yayin da ubangijinka ya kira Musa ani'til qaumaz zalimi, kajema da cewar kaje ya zuwa ga mutane azzalimai, wato waɗanda suka yi zalunci da kafirci da sako da kuma bautar da bani Isra'il, suna yanka ƴaƴansu maza suna barin ƴaƴansu mata a matsayin kuyangu, wato sadaka, suna sun mayar da su bayi. Wannan shine zaluncin da suka yi, wanda shi ma ya nuna cewa kenan wato in Allah ya aiko manzanni yana aiko su ne yayin da zaluncin azzalimai yayi zalunci, sai ya aiko su wajen azzalimai don su hana su yin zalunci. Saboda haka waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi zuwa gare su, su ma azzalimai ne. Shi yasa Allah ya aiko musu da annabi wanda yake ya kuma dukkan annabawa don ya dawo da su ga barin zaluncinsu. Su wane ne waɗannan alqaumaz zalimin, qauma fir'aun, mutanen fir'aun, wato tare da shi fir'aun din su ne mutanen fir'aun. Fir'aun shine laƙabin sarkin Misra a zamanin da annabi Musa ya zo. Sarakunan Misra suna da laƙabi iri-iri dangane da zamaninsu. A zamanin annabi Yusuf ba a ce ma sarakunan Misra fir'auna, malik ake ce musu, sarki ake cewa. Har sai da tafiya ta yi tafiya tukuna kafin zamanin annabi Musa da shekaru ɗaruruwa, sannan suka soma aka fara amfani da wannan laƙabin. Shi yasa kun ga a cikin suratu Yusuf ba inda aka kirawo sarkin na Misra a wannan zamani da fir'auna. وقال الملك ائتوني به وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان با كراشي فرعون با اما دكان سركي اما ا cikin kisar annabi Musa sarkin Misra fir'aun ake kiransa. To a cikin Bible kuwa da sarkin Misra lokacin annabi Yusuf da sarkin Misra lokacin annabi Musa duk sai aka kirashi fir'aun. Saboda haka waɗanda suke kafirai masu binciken ilimin tarihi na zamani suka yi biki yanda suke so, suka yi ma Bible biki yanda suke so, suka ce Bible ya saba ma tarihi, bai san tarihi ba. Ai kuskure ne a kirawo sarkin Misra a zamanin annabi Yusuf fir'auna. Suka kawo dalilai da suka samo a cikin bincike, a cikin haƙe-haƙen da aka yi na hieroglyphics, rubutun mutanen Misra, da a farkon ƙarnin da ya wuce aka gano yanda ake iya karatun, aka gano cewa sarakunan Misra ga lokacin da aka soma amfani da laƙabin fir'auna gare su. To wannan idan da annabi sallallahu alaihi wasallam daga Bible ya kwafo alqur'ani, ta yaya aka yi ya kauce daga wannan kuskuren da ke cikin Bible ya faɗi daidai? Kun fahimta? Na'am? Ato ai dan a nuna maka cewa asalin Bible din ba abu ne wanda yake, ai asalin Bible ba dune zancen Allah ba, abu ne wanda waɗansu suka rubuta suka ce wannan shine zancen Allah. Sun cancanza, sun musanya, sun bayyana, sun boye. To wannan abubuwan da aka tattara waɗanda suke cewa ai daga can ya je ya kwaikwayo, to me yasa da ya kwaikwayo ya tantance ya ajiye kuskurensu ya tabbatar da daidansu? Shi ne ya sa alƙur'ani da aka zo su malaman tarihin, ai malaman tarihin da suka zo suka duba sai suka ce wannan kuskuren baya cikin alƙur'ani. Alƙur'ani ya bambance tsakanin biyun. Saboda haka fir'auna sarkin Misra ne a zamanin annabi Musa. Ba laƙabi ne na sarakunan Misra a cikin tarihinsa ba gabaki ɗaya, kamar yadda alƙur'ani ya bayyana. Ala yattaqun, dan me ba za su ji tsoron Allah ba? Wato ba sa ji tsoron Allah ba, shi ne saƙon. Ba sa ji tsoron Allah ba da bada gaskiya da shi da kuma daina zaluncin da suke yi, domin tsoron, wato yana nuna kan cewa sifar tsoron Allah sifa ce wadda ɗan adam yake tutiya da ita. Mai tsoron Allah ana ganinsa mutumin kirki ne. Mai tsoron Allah shi ne wanda yake zai yi makansa lizami, ba zai yi zalunci ba. Mai tsoron Allah shi ne wanda yake kaffa-kaffa, wanda yake kowa zai sake da shi akan cewa amintacce ne, mai aminci ne, ba zai yi cuta ba. Shi ne mai tsoron Allah. An san wannan sifar. Haka Nabiga a cikin waƙoƙinsa yake nunawa, yana sifanta wato nasara, masu bautan nasara, da tsoron Allah saboda mutane ne yake cewa waɗanda suke suna kulle kwarjallan su ma'ana ba sa zinace zinace wannan sifa ce ta mai tsora duk wata duk wani da zaka ji ana fadan tsoron Allah to za a fadi sifa wadda sifa ce wadda take a bar so to shine wa'azin da Allah ya ce ma annabi Musa ya je ya zuwa ga mutanen Fir'auna ala yattaqun ba sa ji tsoron Allah ba to sai kuma mu ji in Allah ya kai mu gobe mu dora anan mu ji yadda kissa ta kaya Allah madaukakin sarki ka haska zukatanmu da hasken alqur'ani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid akwai dan uwa da muke taya masa addu'a a wannan majalisi Allah ya karbi ransa jiya Alhaji Bello na mutumin Garo Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya gafarta masa Allah ka sa aljanna makomar sa Allah ka kyauta bayan sa Allah ka dauka Allah ka dauka Allah kyauta ta makoncin sa akwai dan uwan mu shi ma wanda bara ya rasu cikin azumi saboda lokacin wannan rashin lafiyar ta corona Dr. Adamu Turaki ina roƙon Allah ya haska kabarin sa ko yaushe yana tare da mu a wannan majalisi gashi ya kasance ya hadu da ajali muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi aljanna kuma Allah madaukakin sarki ya sa wannan majalisi ya masa shaida ranar alkiyama Allah ka sa alqur'ani ya mana shaida ranar alkiyama Allah ka sa alqur'ani ya mana ceto ranar alkiyama Allah ka yaye kewar mu da alqur'ani a cikin kabari Allah ka sanya alqur'ani ya zamanto abokin zaman mu a cikin kabari Allah ka sanya alqur'ani ya zamanto sanadiyar amincin mu ranar tashin hankalin ranar alkiyama Allah ka sanya alqur'ani ya zamanto abinda zai ba mu aminci akan sirati ya rabbal alamin akwai dan uwan mu Awalu mai daukan hoto na Sunna TV mahaifiyarsa ba lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bata lafiya dukkan sauran ƴan uwan mu da suka yi wasici ne musu addu'a kan Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah mu kuma ka inganta mana lafiyar mu Allah ƴan uwan mu waɗanda suke dakarun tsaro waɗanda suke tashi suna yaƙi da ta'addanci Allah ka ba su nasara Allah ka tsare su da tsarinka Allah ka karfafa su da karfafawarka waɗanda kuma suka dauki makami na domin ta'addanci ga wannan al'umma muna roƙonka ya Allah Allah ka karya karfin su Allah ka dakusar da karfin su Allah ka bada nasara akan su Allah ka tarwatsa su Allah ka tarwatsa aniyar su Allah ka yanke bayan su ya rabbal alamin Allah ka bada nasara akan su Allah ka taimaki addininka Allah ka taimaki masu taimakon addininka Allah ka taimaki al'umman manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ka kyautata wannan al'umma Allah ka shigar da wannan al'umma cikin rahamarka Allah ka saukar da rahamarka ga wannan al'umma ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rahama wadda za mu sami izza kuma za mu samu kwanciyar hankali da arziki da wadata Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka inganta tattalin arzikin mu Allah ka karbi wannan ibada da muke yi Allah ka yi mana muwafaka da samun ƴantuwa daga wutar jahannama a wannan wata Allah ka ba mu muwafaka da samun karbuwar addu'o'in da muke roƙonka a wannan wata ya rabbal alamin Allah wa'anda suka mutu a cikin wannan ibada Allah ka ba su mutuwar shahada Allah ka ba su aljanna Allah mu kuma Allah ka ba mu cikawa da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin